Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanku da subuhin wannan rana ta yau Litinin 30 ga watan Agusta shekara ta 2021, inda yanzu haka agogonmu a nan gundumar Colombia ke cewa karfe 1 na tsakar dare. Yusuf Aliyu Harande ke jagorantar shirin tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aikinmu. Amma kamun ku ji abinda muke tafa da su, bari mu fara muku da kanin labarai.
To Yusuf, shugaban Amurka Joe Biden ya gana da iyalan sojojin Amurka 13 din nan da aka kashe a wani harin bom a filin jirgin saman Kabul na kasar Afghanistan a makon jiya. Amurka ta kaddamar da wani harin jirgin sama jiya Lahadi kan wata mota da ta yi imani cewa ta doshi filin jirgin saman Kabul da bama-bamai. Sannan mahaukaciyar guguwar nan mai lakabin Aida, wadda ke mataki na hudu na mummunar guguwa, ta fantsamo kan jihar Louisiana mai gabin ruwa jiya Lahadi.
Kanin labaran da muke tafa da su kenan, sai a gyara zama don jin cikakkun labaran. A cikin taskar rahotannin mu kuwa, muna dauke da rahoto akan abu da masana ke dauka a matsayin na kansu ga gwamnatin Muhammadu Buhari.
An yi kaza, ya fi aji daga bakin sa maimakon aji daga bakin dume ko daga bakin wani wanda a can an kashi ma dan amsha shata ne.
Kana kananan yara a yankin Sahara na Afirka na fuskantar matsalar dumamar yanayi fiye da kowa.
Matsalolin da yaran Najeriya ke fuskanta da sun hada da gurbacewar muhalli inda ake shakan iska mara kyau.
To muna tafe da duka waɗannan rahotanni. Bayan nan, kamar kowace rana irin ta yau, Sarfilu Hashim Gumel zai shigo don ya gabatar muna da shirin shi na ciki da gaskiya. Amma duk kamun mu kai ga waɗannan, sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya ga labaran. Shugaban Amurka Joe Biden da matarsa Jill Biden sun gana da iyalan sojojin Amurka 13 din nan da aka kashe a wani harin bom daura da filin jirgin saman Kabul na kasar Afghanistan a makon jiya. Yan kasar ta Afghanistan wajen 170 aka kashe a harin bom din. Shekarun sojojin Amurka 13 da aka kashen sun kama daga 20 zuwa 31, biyar daga cikinsu ne masu shekaru 20 kawai. Iyalansu sun gana da shugaba Biden a filin jirgin saman soji na Dava da ke jihar Delaware, inda aka yi hidimar abin da ake kira miƙawa ta martaba, wadda al'ada ce ta soji ta ansar gawarwakin waɗanda suka kwanta dama a fafatawar da aka yi a wata ƙasar waje. Mummunan harin na makon jiya ya auku ne a daidai lokacin da dubban mutane suka yi cincirindo a wajen filin jirgin saman a ƙoƙarin barin ƙasar ta Afghanistan bayan da Taliban ta kwace. Kungiyar ISIS shiyar Afghanistan ta yi ikirarin kai harin. A halin da ake ciki kuma, Amurka ta kaddamar da wani harin jirgin sama jiya Lahadi kan wata mota mai hadari ga filin jirgin saman Kabul, bayan gargadin da Amurkar ta yi cewa ana gabda yunkurin kai wani hari a wajejen. Sojojin Amurka sun kaddamar da harin kare kai tun daga nesa na jirgin sama mara matuki a yau din nan akan wata mota a birnin Kabul, inda suka kauda wata masifar da ke gabda afkawa ma filin jirgin saman kasa da kasa na Hamid Karzai, a cewar mai magana da yawun sojin na Amurka Captain Bill Orban. Ya kara da cewa, ba mu da shakkar cewa mun yi nasarar samun abin da muka auna. Babbar fashewar da ta auku a motar daga baya na nuna akwai dimbin bama-bamai a ciki. Amurka da wasu gwamnan kasashe jiya Lahadi sun ce a wata takardar bayani, Taliban za ta bar ƴan ƙasashen waje da ma ƴan ƙasar ta Afghanistan masu takardun izinin tafiye-tafiye da wasu ƙasashe suka bayar su fice daga Afghanistan lami lafiya. Mun samu tabbaci daga Taliban cewa duk ƴan ƙasashen waje da ma ƴan ƙasar ta Afghanistan masu ɗauke da takardun izinin tafiye-tafiye na wasu ƙasashen za su bar su su fice lafiya lau kuma cikin kwanciyar hankali har zuwa wurin tantance matafiya da kuma tashinsu daga ƙasar, a cewar takardar ta haɗin gwiwa. Takardar bayanin mai ɗauke da sa hannun ƙasashen da suka haɗa da Burtaniya, Canada da Turkiya ta ce ƙasashen da suka rattaba hannu a takardar za su ci gaba da baiwa ‘yan Afghanistan da aka ayyana a matsayin waɗanda suka cancanci sake tsunarwa takardun da suka wajaba.
Labaran duniya kenan aka saurara kashi na farko, amma kamar mu je ga kashi na biyu, bari mu fara da rahotonmu na farko. Al'umman Najeriya da dama na ganin cewar jagorancin gwamnatin Muhammadu Buhari ba ta yi daidai da tsarin mulkin demokaradiyya ba, idan aka yi la'akari da salon shugabancin shi na ƙuryar ɗaki, inda baya magana da ‘yan ƙasar akai-akai, sai dai amfani da ‘yan amshin shatan shi wajen gabatar da wasu bayanai. Waɗannan ƙorafe-ƙorafen ba su tsaya kawai a tsakanin ‘yan adawa ba, har ma da jam'iyyar APC ta shugaba Muhammadu Buhari, inda suke kiran shi da ya koyi da shugabannin duniya waɗanda aka zaɓe su ƙarƙashin demokaraɗiyya wajen ba da bayanin halin da ƙasa take ciki da kansa ba tare da bi ta hannun wasu ba, don kuwa shi al'ummar ƙasar suka zaɓa. Wakiliyarmu a birnin tarayya Abuja, Madina Dauda, ta aiko mana da ƙarin bayani.
An shafa kwanaki shida kenan da kaiwa jami'ar horar da sojoji ta Kaduna NDA hari, amma har yanzu shugaba Muhammadu Buhari bai fito yayi wa ƙasa jawabi ba, sai wata sanarwa da mai magana da yawun fadar shugaban ƙasa Femi Adesina ya fitar da ke nuni da cewa waɗanda suka kai harin sun yi ne don ya rage martabar sojojin Najeriya a idon duniya. Akan haka ne sanata mai wakiltar jihar Borno ta Kudu kuma shugaban kwamitin kula da harkokin sojin ƙasa a majalisar dattawa Muhammad Ali Ndume ya tsokaci yana cewa
shi shugaban ƙasa kuma ya tashi ya take charge. Me ya take charge? Ya yi magana da ‘yan Najeriya, ko yaushe ya yi magana da ‘yan Najeriya, duk abin da ya faru nan ya fito ya yi magana ko a ɗakin sa na kwance ko a bedroom nashi ya yi magana da ‘yan Najeriya. Wannan yana da muhimmanci ga abin da yake faruwa a Afghanistan yanzu. Kullum sai president na America ya yi magana, an yi kaza, za a yi kaza, an yi kaza, za a yi kaza. Ya fi aji daga bakin sa maimakon aji daga bakin Dume ko daga bakin wani wanda a can an shi ma ɗan amshi shata ne.
Amma mai magana da yawun gamayyar ƙungiyoyin arewa CNG Abdulaziz Suleiman ya fito fili ƙarara, ya ce akwai abin dubawa a yadda shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ƙi yin bayani a wannan yanayi na taɓarɓarewar harkar tsaro a ƙasar.
Ya gaza, gwamnatinsa ta gaza, tunda dai har yanzu mutanen nan kullum sai a ce an ci ƙarfinsu, an yi wane ne, amma a ce har suna da ƙarfin da za su shiga guri irin NDA su shiga gidaje guda biyar su kashe sojoji su ɗauki babban hafsan soja su tafi abin su har yanzu ba labari. Hakanan kowa abin ya ɗore masa kai, a ce shugaba bai taso ya zo NDA ɗin nan ba, bai yi wani magana da za a ce gashi ya nuna damuwa ba, wato abin dai sai da mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
To sai dai ƙwararre a fannin kundin tsarin mulkin ƙasa barista mai nasara Umar ya ce doka ta ba shi izini na ɗaukan matakai.
Sashi na 150 na tsarin mulkin Najeriya ka la da ma wanda ya ba da rundunoni ko kuma hukumomi na tsaro da tabbatar da harkokin ‘yan sanda da harkokin jami'an tsaro na ƙasa. To duka waɗannan shugaban ƙasa shi ne shugabansu. To saboda haka wannan ita ce madogara da ake buƙata cewa shugaban ƙasa ya yi hoɓasa idan waɗanda ya naɗa hadimai ba su iya biyan bukata da ake da ita ba, ya gaggawai canza su. Idan hukumomin da ke akwai suna da kamfo ba su iya biyan bukata ba, a yi garan bawul ko kuma ya canza su ko kuma ya gurfana da su ko kuma ya ladabtar da su.
Mai magana da yawun dakarun sojin Najeriya Manjo Janar Benjamin Olufemi Soya ya fitar da sanarwa cewa za su ci gaba da gudanar da ayyukansu don gano duk wanda ke da hannu cikin wannan danyen aiki. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Yanzu dai masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu.
Yusuf, mahaukaciyar guguwar na mai lakabin Aida wadda ke mataki na hudu na mummunar guguwa ta fantsamo kan jihar Louisiana mai gabar ruwa jiya Lahadi, wacce ke zagaye na 16 na ranar tunawa da bala'in mummunar guguwar na mai lakabin Katrina. Cibiyar nazarin manyan guguwa ta Amurka ta ce guguwar ta Aida ta iso gabar ce da iska mai gudun kilomita 240 cikin sa'a guda. Dama an yi gargadi kan zuwan mahaukaciyar guguwar a Intracoastal City da ke jihar ta Louisiana zuwa gabar kogin Pearl River da kuma tafkin Pontchartrain, tafkin Maurepas da kuma birnin New Orleans. Da alamar Korea ta Arewa ta sake kunna wani wurin izinin nukiliya wanda mutane da dama ke ganin ya ma samar da sinadarin plutonium na har hada makamin nukiliya, a cewar hukumar Majalisar Dinkin Duniya mai sa ido kan harkokin nukiliya a duniya a rahotonta na shekara-shekara. Hukumar kula da harkokin nukiliya din ta kasa da kasa ba ta iya zuwa Korea ta Arewa tun bayan da gwamnatin kasar ta kore ta a shekara ta 2009. Tun sannan kasar ta ci gaba da shirye-shiryenta na kirkiro makamin nukiliya, kuma nan da nan ta sake shiga gwaje-gwajen makamin nukiliya. A shekarar 2018 ta yi gwajin nukiliyar ta na baya-baya. Yanzu daga nesa hukumar ta IAEA take sa ido kan Koriya ta Arewar akasari ta wajen amfani da tauraron dan adam. A ƙarshe, ministan kudin Zambia Stephen Biko Musakodwani ya faɗi a wata hira da aka yada jiya Lahadi cewa yana da muhimmanci kasar ta amince da sharadin karbar bashin IMF, saboda hakan zai sa masu bin kasar bashi su samu ƙarfin gwiwa, ita kuma kasar ta iya samun basuka masu rahusa kuma na lokaci mai tsawo. Musakodwani, wanda shugaba Hakainde Hichilema ya nada shi ranar Juma'a, na fuskantar jan aiki na fitar da kasar ta kudancin Afirka daga matsalar daddan bashi, kuma yayi alkawarin bayar da muhimmanci ga tattaunawa da hukumar ta IMF. Ya gaya ma gidan rediyon ZNBC cewa yana da kwarin gwiwar cewa Zambia za ta samu lamunin IMF kafin ƙarshen shekara, kuma daga sannan za ta sake yanayin basukanta.
Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A nan birnin Washington DC. Yanzu kuma bar mu je ga rahotonmu na gaba. A yayin da kasashen duniya suka karkata wajen yaki da dumamar yanayi a fadin duniyar, wani rahoto da hukumar kula da kananan yara ta Majalisar Dinkin Duniya UNESCO ya fitar, wanda ke bayyana fargabanta game da illar dumamar yanayi ga kananan yara da sauran al'ummar duniya. Abokin aikinmu Babangida Jibrin ya ji ta bakin masana akan matsalar dumamar yanayi.
A wani rahoto da hukumar ta UNICEF ta fitar, ta ayyana Central Africa Republic a matsayin kasa ta daya a nahiyar Afirka, yayin da Najeriya da kuma Chadi ke kasancewa na biyu a tsakanin kasashen duniya da yaran su ke fuskantar matsaloli da ke da nasaba da dumamar yanayi. Matsalolin da yaran Najeriya ke fuskanta da sun hada da gurbacewar muhalli, inda ake shakan iska mara kyau da kuma gurbacewar koramu da kuma ruwan sha. Matsalar kuma da ke haifar da rashin lafiya daban-daban. Professor Aishatu Abdulkadir, kwararriya akan harkar muhalli a Jami'ar Kimiyya da Fasaha da Kimina a Tarayyar Najeriya.
Specifically, we are all witnesses to the 2021 flooding event across Western Europe with its devastating impact, despite their technological advancement, despite their level of preparedness.
Da bayyana cewa muna sane da irin ambaliyar ruwa da aka fuskanta a nahiyar Turai a wannan shekara da muke ciki, ambaliyar ruwa da ya haifar da matsaloli a sassa daban-daban na nahiyar, duk kuwa da irin ci gaban da wayannan kasashe na Turai ke da shi, ba she kuwa ya kamata mu ma nan mu dauki matakai da za su taimaka wajen magance irin wannan matsala.
That is a call for all that necessitates individual and collective action.
Har ila yau dai rahoton na UNICEF ya bayyana cewa yanzu haka akwai yara biliyan 1 daga cikin yara biliyan 2.2 wanda kuma ke zaune a kasashen duniya 33 da ke fama da matsalar dumamar yanayi. A cewar Mr. Peter Peter Hoskins, babban jami'in hukumar UNICEF a Najeriya. Dole sai gwamnati ta saka jari wajen inganta ruwan sha, samar da asibitoci da kuma makarantu domin ilmantar da yara. Hakan zai taimaka wajen rage hatsarin da yara ke fuskanta ta bangaren dumamar yanayi. Ita ma a bangaren ta Professor Aishatu Abdulkadir ta ce akwai bukatar daukan matakai na gwamnati domin magance dumamar yanayi da ake fuskanta a Najeriya da ma sauran kasashen duniya.
What we can do in Nigeria is to tell people flooding, it will flood, you have to move.
Abinda zamu yi a nan Najeriya shine mu dauki matakai na fadakar da al'umma akan mahimmancin daukan matakai da za su taimaka wajen hana dumamar yanayi musamman ma da ambaliyar ruwa. Yanzu dai a yanda ake yanayi na damuna, hukumomi masu kula da muhalli a Najeriya sun tashi tsaye wajen yin kira ga al'umma da su gujewa yankuna da ake sa ran za a fuskanci ambaliyar ruwa. Jihohin dai yanzu sun hada da jihar Niger da jihar Kebbi da Lagos da Kogi da Benue da jihar Kwara da kuma Taraba. Babin yace Primary Amurka daga Najeriya.
To ubangiji Allah subhanahu wataala ya kawo na mafita baki daya. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro barkamu da shirin ciki da gaskiya wanda a yau ma za mu ci gaba kan korafin wasu magana da suka ce gwamnatin jihar Gombe bata ba su diyyar da take darajar gidan gadan su ba lokacin da ta karbe gidan daga hannunsu. Ku biyo mu cikin shirin. Suna na Sarfil Hashin Gunal. A makon da ya gabata ne muka kawo muku labarin wasu magadan wani gidan baki a Gombe da ake kira Niger Palace da suka yi korafin diyyar da gwamnatin Gombe ta biya su bata kai darajar gidansu ba da yake unguwar Kumbiya-Kumbiya. Tun farko dai gwamnatin jihar Gombe ta yanke shawarar gina wa al'ummar wannan unguwa makaranta don ci gaba da ilmantar da manyan Gombe ko kuma shugabannin Gombe. A wata hira da manema labarai kai tsaye, gwamnan jihar Inuwai Haya ya ce shi dai haifaffen garin Gombe ne, sannan ya yi amfani da matsayinsa na gwamna ne domin karbar wannan gida da ya danganta shi da wuri da ake aikata ayyukan da basu dace ba.
Ni na yi la'akari domin ai haifafen garin nan ne kuma ba inda ban sani ba nan. Na lura na ga cewa Gombe ita ce abin da gundumar da ba ta da makaranta ta ta kanta. Inda ake da shi yana yarwa ganin ne Central Primary School, nima kaina Chennai. Sannan yaran su suna wahala ko su tsallaka su tafi Bolari ko su tsallaka su zo Central, to sai kasance suna da matsala na bukatar a taimaka a gurin. Na biyu akwai wuraren da nake ga zaman su a cikin al'umma din kamar hatsari ne. So shine nayi dabaru na kuma amfani da dama da Allah bani a matsayin gwamna na kokarin da muka mallaki waɗannan wurare domin mu samu su dawo bayan su zama gidan asha inda ake mata yayin mutane su zama to an yi makaranta wajen da za a bada ilimi dan yara su tashi masu tarbiya da kuma nagartar da ya kamata su kasance sun amfani iyayensu sun amfani kuma al'umma gabakiɗaya. To wannan yanzu shine dabarar da ya sa yanzu ko mun fara aiki kamar yadda Allah ya sani, al'umma suka sani kuma Allah ya sa muke yi. Babu wani aikin da muka fara muka watsar saboda ka kai tsaye za mu yi insha Allah mu ga wannan makaranta kuma ta fara aiki, al'umma su shiga jiyar ta maimakon wasu gidajen masha yanzu an samu kuma makaranta wadda za ta amfani kowa da kowa. Wannan shine dabara a wannan.
To sai dai kuma duk da yake su ma magadan wannan tsohon gidan baki sun amince da cewa gina makaranta a wajen zai fi taimakawa al'umma, amma sun nemi mai girma gwamnan jihar Gombe ya yi musu adalci ta bakin mai magana da yawun magadan Lukman Yusuf.
A ce abin da ya tafi da ni shine ina roƙon gwamnan Gombe da adalcin da yake yi dan Allah ya taimaka abun da yake faruwa ga gidanmu da ake so a yi makaranta da ita a cikin garin Gombe.
Daga menene ya faru har kake roƙon gwamna na jihar Gombe ya yi bayani ko kuma gwada muku adalci?
Gidan wanda ake so a yi makaranta da ita ne a kumbiya-kumbiya kudin da aka bawo na wannan gidan kudin bai kai gidan kudin gidan ba saboda shekaru biyar da ya wuce a baya an taba taya gidan miliyan 14 ba mu sai da ita ba saboda inda wajen yake da balu gidan yana da fuska biyu ne da babban titin shimfiɗaɗɗe ya shiga cikin angon kumbiya-kumbiya da wata babban layi kuma a gabanta gidan akwai dakuna guda 16 kuma da shaguna dakuna guda 16 da shago guda 7
to kaman yana da fadin fili mai kadada nawa ne haka kaman yadda kaman nan
akalla zai kai 496.9 square meter shine girman filin gidan kenan
haka ne to wannan wuri da kuka ga da wajen babanku ku nawa ne
Musha shida.
Kamar nawa idan gwamnatin jihar Gombe za ta sayi wannan wuri na ku kuke jin za ku sayar?
Tun da 5 years back an taya ta miliyan 14 ko ba haka bane ta yi adalci dai gidan nan masu gyara wanda suka gada wajen mutane 16 ne kuma da escalations of price commodity da building materials inda yake yanzu a cikin namu mun kanana ne ba mu da gidan kanmu muna nan muna buga-bugan mu Allah ubangiji ya taimaka mu mun sa kofa kan wannan gidan cikin Allah ubangiji ya sa aka sayar da wannan gidan ya tafi wanda bai da gida a cikin mu Allah ubangiji zai sa wannan bai zama mu wuri kansa ya samu gida na kansa amma da hakan nan ya zai faru ya zame wanda yake da hope ya zama hopeless kenan
kuma ko wani abin da kake so ka ce ne
ni abin da zan ce shine ko ina roƙon mai girman gwamnati Itimaka ya mana adalci dai duba cikin wannan alhamarin itimaka mana ya mana hadisa mana adalci a cikin wannan abu
jin wannan korafi yasa wannan fili ya kira kwamishinan kasa da filaye ko da safiyo na jihar Gombe Usman Jafin Biri wanda yace gwamnatin jihar Gombe tana da adalci saboda haka za a duba batunsa da idan adalci to sai dai wanda yake gani ba a yi masa adalcin ba zai iya neman haƙƙinsa ta kowace irin fuska
to kazan kai yana yin aiki yanda yake ba to ba su cewa don wani traffic ko
haka ne
to an je a kwatin nan sai da sun je su ya sai an kawo su kama da dai gurgurar abin da sai sun ga nuna to amma dole akan samu problems akan samu matsaloli
haka
to idan an samu an biya wanda yake da korafi akan kawo dama akwai community to wannan korafin na san community za ta sake rubuta kita a sake zuwa a sake dubawa in akwai kuskure da community na position suka yi to sai a sake ba da sai mu rubuta zai take na state of that ship
haka
cewa ga abinda community ta yi amma an samu kuskure wajen biyan wannan wuri na wuri wani da kama kaza mai wuri mai dakuna kaza amma ta biya shi kaza amma kuskure a biya shi kaza saboda ka kira mai girma gwamna dan sake ba da kuma tsara masa da ya kamata da masa to da haƙi to shi an faɗa masa haka kaman bai yarda ba abu ya sun kawo kaman sabani su mutanen education ko kuma su bai suna so su yi gini shi ya biya abin nan domin mun ce duk abin da mutum yake so ya dauka kwano ne a yi buzo in kwamirwa ne a duk a wurin ba a ruwan gwamnati kawai yana su ne to har ya kai ga na tura tim na suka yi ba a shirin sun yi a sirkin sun dawo aura in sun rubuta sun zai rekomendi wa kwamiti ta zauna da kuma kai rekomendi wa gwamna to haka ba yi ba haka shi aka kira mai angon da aka yi a bashi lokaci don in ba yi complain ba kasan gwamnati ba ma so a dauki wani mija wanda baya da dadi a kansa don shi ma dan kasa ne yana da haƙƙi a kan kayansa
haka ne
to shi ne amma na da ya rubuta takarda ya kai su kwamishina a wurin a ranar talata na kwamishina a wurin a tura takardan a wurin
haka ne
yanzu mun tura mata kwamiti a zauna a kai a san mai za a yi shi ne inda magana ta kwana kenan ai ba za su yi daukawa ba tun da mun shi mun so zana dauki matakin akwai irin wannan problem ne a hanyar London mai tsaro akwai problem ne a can lashe sai makasa lokaci da aka yi
haka ne
akwai wanda su jirgin mata da an samu kurakuri a wasu wurare. Ka san kamar yadda na faɗa babu mai gaskiya kai Allah.
Hakko.
Yawwa, to amma bai kamata su yi tun da muke musu su haƙura za mu sake tura su kwamiti ɗin su je su sake duba. Kuma an ga an cuce shi wanda ne a yi riba sake samu sake ta mu da ni a ƙauyen yankin kowa.
Haka ne.
Don kowai da ake masu ba shi ne akwai yadda suke yi a duniya ne. Kai ko toilet ko fix toilet wannan yana da kuɗin sa daban. Sai da aka samu a wurin mu yana da kuɗin sa daban. Suka wannan. Kuma gini ya naka kuɗin sa daban gini na bai kuɗin sa daban. To amma idan an samu kuskure mutum ba zai tsawo ba tun da mu ke masa saurare mu ga abin da kuma ke za ta yi daga mata da shi zai ta yare na yi nan ba. Saboda complain takarda ta zo teburina.
Haka ne.
Haka ne. Ta zo teburina talata wannan shekarar jiya.
Haka ne.
Ta zo kuma na tura ita to ka ga muna da management to ta zauna da management kuma ka sanke da committee da ta zai ta evaluation ne a sake jiya to a sake duba wurin wanda za mu yi. In da zai an samu ka zai mana hu ko kuma gwamnati ta ka zai mana hu to in action da suka gaba zai dauka nan kuma ba za a hana su. Kowa ma yana faɗi gwamnati tana da adalci. Kuma shi mun tashi gwamnati yana da adalci ba zai shushi ba ne ba kuma kuma ma'aikatansa ba za mu yadda a shushi mun ba ai gida a wurin ko nawa aka biya ka ko nawa aka biya mutum inda wannan wuri yake kai ne ba daɗi ba. Sai dai duk da ba zan tsawon.
Haka ne.
Yanzu in kana da gida gombe a gombe aka shi an karɓi gidan ko nawa aka biya ka ai za ka nemo wani biyan a wannan abin da kake ba.
Haka ne.
Akwai tendency ma ka ta bijeji. Ka ga kima samu gida wanda wani kuɗin da karɓar da ta yi maka gida cikin garba ka ga dole za ka bi ta wuce.
Haka ne.
Ka ga a mutu kansu in tauri su saurara ne. Sai in an kasa biya musu bukata to nan kuma ni ma ba zan hana su ɗaukar mataki na su ba.
To mun gode da Allah bai.
Yawwa to masha Allah ni ma na gode.
Masu sauraro abin da ya sauwaka kenan kan wannan korafi na magada. Saboda haka za mu jira mu kuma saka ido game da aikin da kwamitin zai yi na tabbatar da adalci ga magadan. Daga bisani za mu dawo domin sanar da ku abin da ya faru. Yanzu a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu musamman ma Abdulwahab Muhammad wanda ya taimaka shirin ya zo gare ku, ni Sarfi Lahashin Gumel daga nan birnin Washington DC ke cewa mu kasance lafiya.
Da haka muka zo ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya a takaice.
Shugaban Amurka Joe Biden da matarsa Jill Biden sun gana da iyalan sojojin Amurka 13 din nan da aka kashe a wani harin bom daura da filin jirgin saman Kabul na ƙasar Afghanistan a makon jiya. ‘Yan ƙasar ta Afghanistan wajen 170 aka kashe a harin bom ɗin. A halin da ake ciki kuma Amurka ta kaddamar da wani harin jirgin sama jiya Lahadi kan wata mota mai hadari ga filin jirgin saman Kabul bayan gargadin da Amurka ta yi cewa ana gab da yunkurin kai wani hari a wajejen. Sojojin Amurka sun kaddamar da harin kare kai tun daga nesa na jirgin sama mara matuki a yau din nan akan wata mota a birnin Kabul inda suka kauda wata masifar da ke gab da afkawa ma filin jirgin saman kasa da kasa na Hamid Karzai. A cewar mai magana da yawun sojin na Amurka Captain Bill Orban. Amurka da wasu gumban kasashe jiya Lahadi sun ce a wata takardar bayani Taliban za ta bar 'yan kasashen waje da ma 'yan kasar ta Afghanistan masu takardun izinin tafiye-tafiye da wasu kasashe suka bayar su fice daga Afghanistan lami lafiya.
Masu sauraro da haka muka kawo karshen shirin namu da wannan subahin taku. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu cikin shirinmu na hantsi za ku ji saura abokan aikinmu ɗauke da wasu rahotanni. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin sai wanda ya daidaita mana sauti Jumbe Hamza. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia da fatar ku wani lafiya mu kuma mu tashi lafiya. Peace, salam.